Europe. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika ga iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya daga nan a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja ashirin za a ji cewa kungiyar masu fataucin albasa zuwa kudu na ci gaba da dakatar da kai kaya don kare dukiya da ransu kamfanonin hajji da umra a Niger na kokawa kan barazanar durkushewar su don dakatar da aikin hajji da Saudiya ta yi hukumar kasuwancin teku ta Najeriya ta bayyana hanyoyin magance tsaiko a fitan kaya a Lagos mata miskinai a Bauchi sun samu tallafi yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu kan gabatar kafin nan a saurari labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cika kullu labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Manyan jami'an tsaron Amurka suna ta yin gargadi game da hadarin da manyan kungiyoyin ta'addancin Afghanistan cewa sojojin Amurka da na hadin gwiwa na karshe da zarar sun ban kasar a watanni masu zuwa Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida wa ƴan majalisun dokokin Amurka jiya Alhamis cewa Ya dauki kungiyoyi kamar Al-Qaeda da IS wataƙila kusan shekaru biyu don sake kimtsawa ta dama kai har-har kan Amurka da kawayenta na kasashen yammacin duniya. Babban jami'in sojan Amurka General Mark Milley wanda shi ne babban hafsoshin Amurka ya ƙara gargaɗin cewa za a iya hanzarta wannan lokaci da ya ta'allaka kan makomar gwamnatin Afghanistan ta yanzu. Milley ya ce idan aka samu rushewar gwamnati ko rusa rundunonin tsaron Afghanistan to ba shakka wannan hadarin zai ƙaru. Masu saka ido sun bayyana yakin neman zaɓe na wannan mako a Addis Ababa da kyakkyawa inda da dama daga cikinsu suka ce ba su taɓa ganin maganganun siyasa irin waɗannan ba a Habasha. Milet Tesfaye mai shekara 29 da take da 'ya'ya biyu ta ce rayuwa ta yi tsada sosai kuma mutane sun mutu a tashin hankali. Jami'in adawa suna yakin neman zaɓensu ba tare da tsangwama ba kuma muna da ƙarfin gwiwa na ƙasa mai bin tafarkin demokuraɗiyya. Masu jefa ƙuri'a suna shiri don kada ƙuri'unsu a ranar Litinin mai zuwa wanda zai kasance gwajin farko na zaɓe ga Prime Minister Habasha Abi Ahmed tun bayan da ya hau karagar mulki a 2018. Fiye da 'yan takara 9,000 daga sama da jam'iyyu 40 ne ke takara a zaɓuɓɓukan 'yan majalisun ƙasa da na yankuna a cewar kafar yaɗa labarai ta BBC. Jam'iyyun da suka yi nasara a majalisun za su zaɓi shugabanni ciki har da Prime Minister. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasa Abrikos Lauren Bago ya koma gida shekara 10 bayan da yake amincewa da shan kayi a zaben da ya haifar da tashin hankali na watanni wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutum 300. Amurka Bago ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ke Hague a shekarar 2011 kuma ya shafe shekaru 8 yana jiran shari'a kan tuhumar aikata laifukan yaƙi. Wani alkali ya wanke shi a 2019 yana cewa masu gabatar da kara sun gaza wajen tabbatar da karar. An tabbatar da hukuncin a ƙarshen watan Maris wanda ya ba wa Bago dama don barin Belgium ya koma Abrikos jiya Alhamis. Mutumin da aka sani a matsayin wanda ya kafa a ƙasar Zambia ya mutu yana da shekaru 97. Kenneth Kwanda yana ɗaya daga cikin shugabanni a zamaninsu na ƙarshe da ya mutu waɗanda suka yi nasarar fitar da ƙasashensu daga tashin hankali a tarihin Afirka. Kwanda ya hau karagar mulki lokacin da kasashen Afirka suka sami 'yancin kai lokacin da tsaffin tura mulkin mallaka suka ba su 'yanci. Ya kasance a matsayin shugaban ƙasa na farko a Zambia da ke kudancin Afirka bayan da ta sami 'yancin kai daga Birtaniya 1964 ya kuma rike mukamin har zuwa 1991. Gwamnatin Zambia ta ce Kwanda ya mutu jiya Alhamis da yamma a asibiti a Lusaka babban birnin ƙasar. Wani ma'aikacinsa ya ce an kwantar da shi kwanaki da suka gabata yana fama da ciwon sanyin haƙarƙari wato pneumonia a turance. A karo na uku kotun kolin Amurka ta yi watsi da kalubalantar dokar inshorar lafiya ta ƙasar da ta bai wa miliyoyin Amurkawa don taimaka musu wajen biyan kuɗaɗen jinyarsu. Kotun a hukuncin da ta yanke da alƙalai 7 suka goyi baya, 2 ba su goyi baya ba. Jiya Alhamis ta yi watsi da karar da jihohi 18 jam'iyyar Republican ke jagoranta da kuma gwamnatin tsohon shugaban kasa Donald Trump suka shigar don sauya dokar inshorar lafiya da ke ba wa talakawa damar samun inshora. Wannan na daga cikin dokar da tsohon shugaban kasa Barack Obama ya rattaba wa hannu wanda Trump ya gaje shi da aka fi sani da suna Obamacare.
Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kungiyar masu fataucin albasa zuwa kudancin Najeriya na ci gaba da dakatar da kai albasar don kare dukiya da ran fataken da ƴan awaren Biafra ke farauta. Tuni daina kai albasar ya shafi farashin ta a yankin kudu maso gabas ta aka ga wani faifan bidiyo na ƴan ta'addan IPOB na warwasan albasa suna rabawa mutanen su yayin da mutanen ke ambatan miyagun kalamai kan Najeriya. Ga rahoton Alfonso Okorigwe.
Kungiyar masu fataucin albasa ta Najeriya ta ce har yanzu tana kan bakanta a wannan matakin da ta dauka na hana isar da albasa yankin kudu maso gabashin kasar. Kamar yadda shugaban kungiyar Malam Aliyu Isa ya yi karin haske.
In ka bincika a cikin jaha guda da kake ciki, wato jaha Imo, mutanenmu suka dauki albasa daga Kano suka yi lodi, suka dauka za su kai nan Oweri sai da albasa. A wani waje ana ce inda sai aka tare su suka anshi albasan suka rarraba ma ƴan uwan su suka shiga kasuwa kuma suka dauke wata mota guda suka kai ta wani waje suka sayar da albasan suka rika kuɗi basu ba mutanen mu kuɗin su ba to kaga kasuwanci ba ta yiwa da hakan nan
amma ba za a dubi irin yadda wannan halin da aka shiga ciki na dakatar da igilar albasa yana iya karya tattalin arzikin kasar gabaki daya
to tattalin arzikin kasa shi ko shi mutumin da yake da albasa yake da jari yake iya siyan albasa ya dauka ya kai shi ko ba a gudun kasar ta karya shi kaman kana ce mun ne ga waje in dauki ajira na san babu tsaro kuma ina iya ma salwantar da rayuwa na ko dukiya na kuma ka ce in dauka in kai saboda ina so in ji ai saboda tattalin arziki ne yasa aka kai kuma aka anshi abin nan aka kafara wayannan mutanen nan suka rasa dukiyoyin su to saboda haka na muna kira ga gwamnati ko masu hannu da shuni wayannan trailer biyun da aka anshe na albasa mun hada ma duniya kowace trailer tana dauke da buhu 450 kada trailer biyu buhu 900 kenan ranan 30 ga wata ina ji an sayar da albasa naira 115 kowane buhu kaga kenan kudi ya kama miliyan 13,500 in aka biya mu kuma aka tabbatar mana da tsaro na rayuka da dukiyoyin mutanen mu ko ba mu da matsala yasa ma ko da aka yi mana abin nan muka dauki mataki ta hanyar rubuta ma gwamnati da dukkan hukumomi da abin ya shafa cewa ga abin da aka yi mana kuma muna nema don Allah gwamnati ta shigo ta dawo da tsaro a jihohin nan na kudu maso gabas da kuma ayi kokari mutanenmu da suka rasa dukiyoyin su ayi kokari a biya su shikenan abin da muka bukata
kana nufin kenan har yanzu hukumomi ba su kira ku ba akan wannan asarar da kuka tafka
mu dai har zuwa yau babu wayanda suka kira mu game da wannan asarar nan da aka tafka amma mu da kanmu mun kai kanmu ga hukumomi
to ko me wasu dillalan albasa a yankin kudu maso gabas ke cewa
sunana Muhammad Sani Jos sakataren kasuwar kungiyar albasa na garin Abba ala hakika mun shiga wani mahimmancin hali albasa ta dela zuwa wanda suka samu shigowa kafin a fara yajin aikin nan duk wanda ya kamata a siya naira 25,000 haka sai dai kai naira 35,000 akwai rabin buhu kuma da ake cewa sugar bag to shi kuma abin da ake sayar da shi naira 10,000 saboda dalilin wannan yajin aikin sai da aka sayar da shi naira 18,000 kowanne to saboda haka abin bai dadi ba kuma wannan mu gare mu ci gaba ne dan safar menene saboda yawan barnar da ake mana
garbatan ne ake waye ne yanda muke zaune yanzu na rashin shigowar motoci da albasa mun san samu haka fi kun ga riga ne ya tsaya inda dai an sun ce ai hakan kan an yi amma kuma dai gashi nan dai wajen dai ana zaune ne kusan ba sana'a sa'an da yake kasa ya dan doso karewa kuma gashi an hana shigowar wani kuma har yau dai ana nan dai ana zaune ana bin umarni
yanzu ana jira ne a ga ko gwamnatocin jihohin kudu maso gabas za su shigo cikin wannan batun da zummar daidaita wannan lamarin da masana na cewa na shafar tattalin arzikin yankin da ma na Najeriya baki daya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Manuniya.
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 Manuniya. Manuniya.
shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi saboda mun muka ce gwamnati ta yi ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da ƙarfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Masu kamfanin hajji da umra a jamhuriyar Niger na kokawa kan barazanar durkushewar kamfaninsu a sanadiyar dakatar da zuwa hajjin shekaru biyu a jere da Saudiya ta yi. Ga martanin shugaban kamfanin sauki Voyage, Sheikh Abbas Ibrahim.
Hajji tana cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar, saboda haka idan aka ce daya ga yanan ya samu cikas kenan zaka ganewa cewa dukkan ma'ana shika-shikan su ma za su tabo. To saboda haka hakika bakin cikin da muke nunawa, saboda mun san bara a cikin lokaci aka zo aka ce babu umara ma ba a yi ba. To amma bana sai aka samu bambanci, saboda an yi umara mutane na murna, kuma an fitar da wasu sharuɗa da dokoki waɗanda aka ce za a yi aikin hajjin nan idan su tabbata. To sai muka ji wannan labari ya zo muna na cewa ba za a yi aikin ba saboda wannan cutar, bayan kuma an ce idan aka ɗauki rigakafi za a yarda a je a sauki wannan farali.
Wale cika suna shi wannan mataki zai iya haddasawa harkokinku, ba idan maganar addini akwai harkoki da kuke yi na kasuwanci?
Ta ɓangaren kasuwanci kowa ya san cewa akwai cikas. Shi alhaji in ya zo ya biya kuɗaɗen shiga baki ɗaya da sunan hajji ne ya biya, kenan idan aka ce babu wannan aikin hajji ya buƙaci kuɗin shi, abinda ya bada ɗin nan gaba ɗaya yake jira a bashi, kuma haƙƙin shi ne haka ne ya cancanta a yi mai. To amma mun san cewa akwai shirye-shirye waɗanda ake gabatarwa kafin tafiya ta tashi, akwai karantarwa, akwai gyaran takardu, akwai ma'aikata waɗanda ake ɗauka gabaki ɗaya. To waɗannan gabaki ɗaya sai dai kamfanin ya ɗauki wannan hasara, wannan wuri shi ne a akwai cikas, saboda mun san cewa kamfanin da zai yi shekara guda biyu jere ga juna ba a yi aiki ba, kuma babu wani tallafi wanda ya samu ta gefe, hakika ga wanda baya da ƙarfi zai kawo mai illa a cikin tafiyar da harkokin shi na yau da gobe.
Babu wata tattaunawa da aka fara tsakaninku da gwamnati don duba watakila hanyoyin rage asara?
To hakika mun gabatar da dai koke-koken mu, muna jira tun bara da ba a yi aikin hajji ba, mun gabatar mun yi jira, muke ji cikin abubuwan da muka yi bukata guda ɗaya ne muka samu, shi ne na cewa takardunmu da suka mutu muna son a sabunta mana su kada mu biya wannan farashi. To mun samu an yi muna alfarma shekara ɗaya za a bamu, za a tada muna wannan takardu shekara ɗaya ba tare da mun biya ba. To amma kuma ga shekara kuma ba a yi ba, kenan yanzu kuma gaba hawalau kuma za a nemi cewa sai ka sabunta wannan lasisi wanda zai baka izini ka gudanar da aikin ka na aikin hajji da umra kai.
Shugaban kamfanin sauki Voyage na lamuran hajji da umra a Niger, Abbas Ibrahim, azantawarsa da Salamu Muna Barma. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya na bayyana matakan magance tsaikon fitan kaya daga ƙetare a tashar jiragen sama ta Afafa a Lagos da lamarin ke jawo wa Najeriya asara. Shugaban ɓangaren kasuwancin teku Malam Hassan Bello ya ce tsaikon kansa wasu masu fataucin kayayyaki kaucewa saukewa a tashar Najeriya zuwa ƙasashe makwabta. Ga shugaban hukumar kasuwancin teku na Najeriya Hassan Bello.
Ta inganta harkar kawo kaya, abin da muke da ingantawa cewa kaya za su zo cikin lokaci kuma a fitar da su cikin lokaci. Yanzu akwai tsaiko, idan ku akwai tsaiko sa'annan akwai cin hanci da rashawa, zaka ga mutane ba za su kawo kayansu a tashoshin jirgin ruwan Najeriya ba, sai ka ga sun kai wajen makwabtanmu. Muku abinda muke so yau Najeriya ta zama ita ce cibiyar kawo kaya ko kuma aikawa da ita. Idan aka yi haka, duka abubuwa za a kawo Afrika ta yamma, Afrika ta tsakiya za su zo ta Najeriya ne. Idan an yi haka, ana nufin cewa tattalin arzikin mu zai bunƙasa. Za mu samu mutane mu aiki, gwamnati za su samu kuɗin shiga. Sa'annan za mu alhawari cewa komai aka yi ai daga Najeriya za a kawo nan ne tushe. To yanzu ba haka bane. Sai yaushe za aka yi taro? Dama an fara samun abubuwa, kaji abin da aka ce. Yanzu duk duniya ta fara ganewa. Kuma an ba da shaida cewa abu sun fara inganta, to shine muke son a ci gaba da yin hakan. Mun kira kowa yau, mun kira Eastern Nigerian Ports Authority, mun kira ICPC saboda tsaron da suke bayarwa, mun kira Niwa, duk dai ga sunan da ke gani abubuwa sun kai wajen mutane kungiyoyi sun kai wajen goma da aka kira, wanda dukansu suna da abin da za su yi a wannan tsarashen jirgin ruwa din. Mun san akwai abin da yasa ko akwai saboda mutane har yanzu suna zuwa tashoshin na jirgin ruwa saboda su yi fitar da kayansu. Ba dole sai ka je ba, kana zanne in ka aiki da na'ura, ita na'ura abin da take yi za ta sa abu ya zo a sauƙaƙe, sa'annan za ta hana cuɗanya da mutane. In ko an hana cuɗanya, to za ka ga ba za a samu cin hanci ba da rashawa. So muna son mu rage wannan. Yanzu su masu tashoshin wanda ke ƴan kasuwa ne sun yi ƙoƙari, wasu suna da kashi 90 abubuwan da suke hada-hada da suke yi ta na'ura ne ta yanar gizo. To abinda muke so tashoshin mu su zama kenan, mun samu haɗin kai insha Allahu. Nan kahin a ce an kai, za ka ga cewa Najeriya ta ɗauri ɗan marar zama na ɗaya a cikin tashoshin jirgin ruwa na Afrika ta yamma da kuma Afrika ta tsakiya. Kuma dai abin da ake yi duk duniya bai zai hana mu Najeriya mu yi. Ai ta gwamnatin nan abin da ta dogara da shi shine hana cin hanci da rashawa ko? To kowa ya kamata ya samu wannan sakon. Tabo haka nan muna da taƙaho da cewa ga abin da gwamnati ke so. Gwamnati na son tattalin arzikinta ya bunƙasa. Gwamnati na son yau duk mutane wanda bai da aiki, mutane da ba su da aiki a ɗauke su aiki. To abin da ya samu ke son wannan ɓangaren na tattalin arziki, fita da kawo da kaya da cinikayya da ƙasa da ƙasa, dole mu bunƙasa ta. So a yaye mu ma daga dogara da abin heto din da muka yi ta yi kullum ana ba mu kunya. Idan aka inganta shi wannan kasuwanci, to za ka ga an samu ci gaba kwarai da gaske. Yanzu kana son ka kawo kaya, ba sai ka zo Lagos ba, sai kawai ka ce ai Kaduna za ka sa, sai a kawo maka kayan Kaduna. Mutane da yawa yanzu suna zuwa Kaduna su ɗauki kayansu. Mutane da yawa yanzu suna aika kaya waje ta Kaduna. Gashi nan za mu je Kano, a za a duba a ga wani irin abin da aka kai da Kano. Gwamnatin Kano tana ba da goyon baya. Sa'annan akwai funtuwa, su ma sun kai wajen kashi 60. Jos gata nan za a bude. So wannan shekara in Allah ya so za ka ga duk tashoshin tudu su ne za su maida abubuwa na tashoshin jirgin ruwa. So kana Kano, Kano za a kawo ma har gida. Abinda kawai muke son shi ne a inganta hanyar Dogo don jirgin ƙasa. Yana da muhimmanci kwarai da irin wannan tashoshin.
A Bauchi kuma mata miski na kimanin 20,000 suka samu tallafin kuɗi don bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Tallafin daga asusun kamfanin Dangote ya kai naira miliyan 200. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi.
Tallafin wanda cibiyar Dangote Foundation ta samar manufarsa shine bunƙasa ƙarfin tattalin arzikin mata da na al'umma ta hanyar sana'o'i da kuma saye da sayarwa. A jawabinsa shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote, wanda shugaban gidauniyar injiniya ya Mansur Ahmad ya wakilce shi, ya ce mata mabukata da tsofaffi ne a faɗin Najeriya su ne gidauniyar zai ba wa tallafin.
Wani yunkuri ne da Dangote Foundation wato suka shirya na taimakawa mata marasa galihu, saboda to wannan abu ne wanda yake duk Najeriya za a yi, a kowane state, a kowace local government za a nemo mata wanda yake masu launin karfi za a ba su naira 10,000 saboda su inganta sana'ar da suke yi. Mai kudu ta kara harkar kudinta, mai dan wake ta kara harkar dan wakinta. To wannan mun fara mun yi state 12, bauchi ta ce ta shi 13. Kuma daga nan zuwa ƙarshen shekara mai zuwa duk kowanne state sai mun je mun irin wannan. Mata 1,000 ba za a yi musu wannan dan su taimaka, saboda in ka taimakawa mace ka taimakawa iyalinta, idan ka taimaka iyali ka taimaka al'umma. To wannan shi da bayanin abin da muka zo yi.
Ga wani Balagu Kadir Kauran Bauchi ya bayyana shirin da cewa zai taimaka gaya wajen rage radadin karancin tattalin arzikin mata musamman a arewacin Najeriya.
A gaskiya muna godewa Allah subhanahu wataala, muna gode wa wannan hamshakin dan kasuwa Alhaji Aliko Dangote da ya zo, mai tausayin talakawa, mai tausayin al'umma Alhaji Aliko Dangote wanda ya fito da wannan kuduri wanda ya daidai da namu, wanda za mu yi tallafi wa bayin Allah musamman ma iyayenmu mata wanda su ne gishikin zaman lafiya, su ne gishikin al'umma, wanda idan suka gyaru gida ya gyaru. Kuma mu a arewa saboda taɓarɓarewar tattalin arziki yawancin abinci ma mata ne ke nemowa ta hanyar sana'a, to an ɗauke musu wannan wahalan kwaram. 10,000 wajen mace a arewa wato ba ƙaramin jari ba ne. Mu ma mun yi koyi da wannan, shi yasa muke zuwa ƙananan hukumomi muna ba da miliyan 50-50 a ƙara saboda a samu sana'a, a rage nauyi ko kuma kaifin talauci da rashin abinci.
Wani gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad ta gode wa kamfanin Aliko Dangote kan wannan tallafi da ya kawo wa matar jihar Bauchi.
Muna godiya wa shi Alhaji Aliko Dangote da shi da jama'ansa, Ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi. Za mu yi amfani da wannan dama mu gode wa His Excellency da ya saka cikin gwamnan Bauchi.
Waɗanda suka amfana daga shirin sun bayyana shi da cewa zai bunƙasa harkar tattalin arzikinsu.
Sunana Alheri Dan Juma. Gaskiya zai taimaka mun sosai, domin gaskiya keken mata na samu matsala, so zan kara gyara shi mai kyau, zan ci gaba da aiki na sosai. Shi dan su dare ka ganar dan sa ya dan ajiye, ina ga sayarwa ni ma da su dan zip, so zan taimaka mun sosai.
Zai taimaka mun sosai saboda zan
sana yake. Wani sana yake?
Sana'a provision ne, zan iya kara tsari. Dan mintin yara da nake sayarwa su dan cakula da kaga zan je tsara in saya. Zai taimaka mun, Allah zai saka da alkai.
Abdulhaw Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Barka da wannan hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzam. A cikin shirin yanayi da muhalli na makon jiya, mun kwana akan bayanan Umar Sale Anka, inda yake cewa
mun bi sahu mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi, cewar ga alƙawura da aka da dauka, cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi musamman za a samu cigaba na tattalin arziki, lafiya da kuma na walwala, sakamakon yanda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli muna daidaita su, ana kofantar da shi muhallin baki daya.
To a yau za mu tashi da bayanan injiniya Yusuf Usman akan buƙatar da ke akwai ga kasashen da suka cigaba da su sararawa kasashen Afirka su masu tasa.
Yanakin gaba daya duniya ta garzamu a bangaren cewa a bar wannan abu, to sai mu kuma Afirka ba mu da bakin ka. To shi yasa abin da kuke yi wannan yana da kyau, saboda mu ma ku ji ta ina muka daya. Mu a Afirka yanzu an ban mu a baya, saboda haka dole ne mu gudu mai yawa, saboda mu kai wani na daya wanda za mu iya dubin mu ke damu tukunna. Shi yasa muke so su kasashen da suka ci gaba su daga mana kafa, mu amfani da iskar gas, gurin masana'antu da sauran abubuwa, kada su yanke mu, saboda muna bukatar su yi wannan abu.
A kullun dai ƴan rajin kare muhalli kokari suke su wayar da kan al'umma akan duk wani al'amari da ka iya zama barazana ga lafiyar muhalli, da kuma jan hankalin gwamnati akan daukan matakan kariya, kamar yadda ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya shaida mun, tare da nuna damuwa akan irin barazanar da al'amuran tsaro da Najeriya da kasashen yankin tafkin Chad suke ciki.
To Malam Umar, yaya aka gudanar da wannan taro na bana?
Alai halin mu dai abin da aka yi taro ne da aka yi tsakanin masana fadakar da juna akan alƙawuran da suke gaban mu domin a kare akwai matsaloli da suke faruwa musamman ga damina ta zo a nan misali Najeriya idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira shi sa aka dada tana saboda mutane matsalolin da muke fama ana zubda shara ko ina ana sada bishiyoyi ko yaushe sanda ake so sanda aka ga dama ba kuma mai dawa to yanzu alƙawuran da aka dauka shine a dasa bishiyoyi a daina sarewa idan ba ya zama dole ba kuma ai dokoki ko kuma cigaba da dabbaga dokokin tunda akwai su sakamakon rashin bibiya ne ya kansa ana samun matsaloli musamman da su misali gandun daji da su ne sukan fi bada abubuwa na ci gaba a rayuwar mu mun sani daji yana da muhimmanci a tattare da mu kuma yanzu saboda rashin tsaro ma da ake samu ana sassarewa domin wai a samu wayanda suke zuwa suna buya suna abin Allah wadare ya kansa ana zuwa a sare su wayannan bishiyoyi so mu abin da muke kira shine a samar da tsaro yafi a zo kuma a ringa tsorata mutane domin me idan ana ta sare gandun daji saboda tsaro to mu kuma za a ringa ba mu tsoro saboda abin da zai zo zai iya fin wannan matsalar da ake tunani sakamakon cewar shi dajin nan yana bada abubuwa da yawa na harkar tattalin arziki din ma da kuma walwala to idan aka ce ana ta sarewa saboda ana tunanin akwai ko in ta da kayan baya da kuma sauran mutane wanda suke ba su san a zauna lafiya to gaskiya za mu fuskanci matsala nan gaba wanda na ba mu fatan ta zo amma za ta fi wannan ta yanzu din da ake tunani
kuma ɗan rajin kare muhalli Gloria Kasangulus kuma jagorar kungiyoyin kare muhalli ta kasashen nahiyar Afirka ta Yamma ta jaddada buƙatar da ke akwai na shawo kan matsalolin tsaron da ake fama da su
ya kamata mu ƙara tsare kasan da kyau wato mu tighten up security na san cewa wannan sace-sacen da ake yi bai fi karfin gwamnatin nan ba kuma na san za su iya su hana wayannan abu ya ci gaba da ma sa sace-sacen nan ba haka yake ba me ya faru da kullun sai karuwa take ta yi ya kamata a yi wannan binciken a rashin aiki ne ko dai land issue ne kun an sani zai taimaka a san yanda za a yi a rage ko kuwa a kawo karshen wayannan sace-sacen ya kamata gwamnati ta ƙara kokari ta gan yanda za ta kula da rayukan mutane yanda tsoro ba zai dinga kama shi ba mutane yanzu kullun cikin tsoro suke in an ga mutane sun shigo unguwa da ba a san su ba a sanar da masu tsaro ko kuwa mai unguwa su san baki sun shigo unguwa dan a yi bincike irin wannan zai hana wannan kidnappers din ko banditry ta ci gaba ko ka fita da safi ko da rana za a iya sace ka ko ma a makaranta Allah ke kiyayewa amma mu ma ya kamata mu yi namu mu roki Allah ya kawo karshen wannan
Tumi sauraro ala tilas anan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu injiniya Yusuf Usman Gloria Kasangulus da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ni lafiya
duk inda ka jan ambaci saure to magana ce ta dattako
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a saure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu kore
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zo na suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a sauran VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi
sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdurrauf da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya assalamu alaikum.